Barkanmu da warhaka. Muna farin cikin sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM, sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da Radio Amfani Sarauniya da kuma Niya. A can kuma san kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alfa Radio, sannan za iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Zara Aminu Fagi
tare da ni Amina Bahari Auna.
Kamar yadda aka saba a duk ranar Juma'a, shirin yau da gobe kan tabo abubuwa daban-daban kamar su al'adu, nishadi da dai sauransu. A yau 24 ga watan Disamba na shekarar 2021 za mu kammala labarin Ahmad Muhammad.
Sara'u masu saurari, muna tafa da karin bayani
a cikin shirin namu na yau. Zamu cika alƙawarin da muka yi muku a makon da ya gabata, wato na kawo muku ci gaban labarin tsohon dan Kirani Ahmad Muhammad.
Sai a kasance tare da shirin yau da gobe.
Ba tare da ɓata lokaci ba za mu koma zauren tattaunawar mu a birnin tarayya Abuja wajen wakiliyar sashen Hausa Halima Abdulra'uf da tsohon dan Kirani Ahmad Muhammad.
Irin ko irin cin abincin gida ko su ciwo wanda baka samu a nan, wani zubin mutane ba sa sanin cewa abinci kadai ma in ka koma wani garin wanda in baka samu abin da kake so, baka iya jin abin da ya kamata cikin jin daɗi, saboda kamar an dauke ma wani abu ne wanda ka saba yin yau kuma a ce babu. To kin ga irin yanda muka yi rayuwar ki har muka zo muka saba.
Barakallahu fiku. A bangaren karatu da ka shiga wannan gida wanda suke kula da kai da haɗin gwiwar gwamnati, yaya aka yi da batun saka makaranta da karatu?
Bangaren karatu alhamdulillah, ni sai da fa na zo garin nan na san cewa tana saba wa dokan gwamnati idan yaro kasa da shekara 18 ko 16 baya karatu, gwamnati za su ci tarin iyayensa ko kuma za su kai su kotu. Dole ya inda kai yaro ne kasa da shekara 18 dole kana karatu a kasan Birtaniya. To a wannan lokacin farkon abin da aka fara yi shine su tabbatar cewa sun sani a makaranta. Duk da ni ba dan Birtaniya bane, ban da wasu takardun zama na Birtaniya a lokacin, amma saboda ina hannun gwamnati ne, farkon abin da suka fara shine suka sani a makaranta. Na fara a year 10 saboda shekaru na a lokacin ban san year 10, ban san ko SS1 kenan ba a Najeriya, amma na fara a year 10 na je Parkview School, makarantar ma kusa da gida. To a lokacin da na fara wannan makarantar, su makarantar kansu saboda ba su san komai a game da yanayin karatu na ba, ba su ma san ya zan yi na ce jarabawa ba ko wani kokari na, su dai ba su sani ba, su dai kawai suka ce mun za su iya kokarin su ga na samu abin da na samu a bangaren jarabawa a makaranta, in ni ma dai na sa kokari. To alhamdulillah gidan da nake ita matan tana da ƴaƴanta, su ma sun girma, irin sun yi karatu sosai, sun je jami'a, sun yi graduate, kowa yana aiki ta, su ma surin suna taimaka min bangaren karatu. Amma bayan shekara 2 ina makaranta har muka zo muka yi jarabawa ta ƙarshe, Allah da ikonsa su makarantar suka ce mu inda nayi kokari zan irin zan ci jarabawa akan subject daban-daban kaman guda 5 haka, da mathematics da kuma English, inda su ne mahimmanci ma a kasan nan ko kuma duk inda mutum zai je. Amma Allah da ikonsa bayan shekara kusan 2 da muka yi jarabawa ta ƙarshe na barin makaranta, na ci jarabawa subject daban guda 10 wanda har makarantar suka yi ta mamaki cewa ya aka yi cikin shekara 1 zuwa 2, har na zo na yi kokari na fi yaran da aka aika a garin nan irin kyaututtukan da na samu da kuma mukamin da na samu a wannan makarantar cikin shekara biyu ta fi a kirga har hoto na ma suka sa a cikin makarantar wanda irin suna alfahari da ci gaban da na samu a cikin wannan makarantar wanda har a yau shekara kusan 7-8 kenan da na bar bakar har a yau makarantar suka kira ni akai-akai irin na zo na yi irin ɗan makaranta irin jawabi haka irin rayuwa na kuma irin kokari irin kokartawa a makaranta da muhimmancin karatu to alhamdulillah kuma da yake dama a gida ina dai karatun addini ina zuwa Muhammadiyya ina zuwa Boko iya gurgurdo dai to kuma da yake nan kasar Burtaniya duk an bani taimakon da ya kamata su bani wanda za su tabbatar cewa na samu abin da nake so in samu a bangaren karatun Boko
masha Allah to a yayin da kake karatun Boko na ta aice shin akwai matsalar da ka fuskanta ko kalubale musamman a ce yanayin da ƴan ajinka suka karbe ka ta yaya ka tafiyar da rayuwarka a cikin makaranta a tsawon shekaru 2 zuwa 3 da kace kai kafin ka ci jarabawar da kai
gaskiya wannan shi ma wani yanayi ne wanda idan na duba baya zan ce ikon Allah watan da na fara wannan makarantar kin san turancin London da turancin wanda ba cikin London yake ba daban ne kamar a ce arewa ne da Hausan Kano da Hausan Sokoto kowanne akwai irin harshen da daban ne to nan kasar Burtaniya ma haka ne amma da yake kuma kin ga cikin London yaran London in suna ma turanci zaka ga kaman ana bin su da gudu ne saure-saure zaki ga maganar su kuma cikin yaran turawa da na fara ba wani wanda zai ke ma fasara dole dai ka koya to har ya kai da ma wani zubin inna ko ni kaina inna yi turanci ma ina bude baki na zace wannan yaushe ka zo wasu ma dariya ko wani irin makamancin haka dai amma wani zubin ban cika dauka komai bane su dai kawai irin ana yaranta ai ma dariya ko kuma wani zubin suna magana in ce a ku dan iya hankula kun san ni turancin ku ba ganewa nake ba to dan haka da haka dai har ni ma na zo nayi abubuwa ne a makaranta malamai suka saba da ni sannan ni ma na fara gane irin turancin nasu to kin ga yanda nayi na samu na shi duka jarabawa na kenan kuma da yake irin halin da nake da shi wanda har malaman makarantar suna mamaki cewa halina ya fita daban da yaran da aka haifa a nan kasar Turai saboda wai in malami na min magana ina sauraron su ba na irin disrespecting din su haka kuma in naga malami ya dauko ko littattafai haka in je in karba hannun su in taimaka musu so su yaran garin nan yawanci ba su yi to irin wannan abubuwa sai su suna dubawa yana ba su mamaki cewa ya aka yi wannan yaran tarbiyyarsa daban to kin ga yana daya daga cikin abubuwan da ta kara min daukaka a makarantar da na je kenan ina jin a lokacin da nake makaranta ba dalibin da bai san ni ba a wannan makarantar ko ta bangaren sports din da nake wa makaranta ko ta bangaren irin kawai dai tarbiyya na da yanda malamai ke magana na a cikin makaranta to haka muka yi rayuwa a wannan makaranta har muka zo muka gama muka saba da su ma yanayin su
da ka kammala karatu a wannan makaranta akwai wani abu abinda kake tsammani akan ka a matsayin ka na dan cirani saboda akwai yanayin da ake kallon ɗan cirani
kai kin san a misali ko a yau in kika duba bangaren labarai yawancin ɗan ciranin da suke zuwa nan ko kuma wanda zake ji sun tsance sun mutu a cikin ruwa abun akwai tausayi you know kaman sun dauki ɗan cirani kaman wanda suna zuwa su zama bata gari ko kuma zauna gari banza haka bayan wani ɗan cirani da yake gani a garin nan yana da ilimi ko kuma skills din abin da zai iya yi kawai dai dama ne da babu to kin ga ko kaman ne na duba rayuwata saboda taimakon da na samu ne da goyen bayan da na samu har Allah ya sa na kai inda nake a yau amma na tuna akwai wata malama a ranar karshe ta makaranta ta same ni basuriya ce take sai ta fara bani hakuri cewa na yi hakuri ni kuma nake gani kamar hakurin mai matan nan sake bani na ce a cikin malamai na makaranta ma kina ɗaya daga cikin masu taimaka min sosai kai ma kina ɗaya daga cikin irin malaman da nake son ajin su sai na ce to kai kuma hakuri mai kike bani a yau ranar karshe na makaranta sai take cewa ai lokacin da ta fara zuwa farko cikin ajinta tana kallo na ta san da ta san cewa an ce mata wani dan cirani zai fara ajinta kawai a cikin zuciyanta wai irin da turanci irin another one irin kaman ɗaya kuma kenan to a lokacin tunda ana cikin farin ciki ne sai na ce mata wannan ai ba komai kake damu kawai sai ta ce to shikenan to sai da na je gida kai shi abin ya faɗo min a rai na ce ta ce matan nan fa ya aka yi za ta yi irin wannan tunanin farkon gani na bata ma san ni ba bata san me rayuwata ba amma ta min fasaran da ba zan zama wani ɗalibi mai kokari ko kuma mai respecting and features kawai dai zan zama irin bata gari banza ba sani bane kokari ba gaskiya abin a wannan lokacin sai ya matukan bata man rai cewa kin ga irin kallon da ake mana kenan in ka zo garin nan kaman dan cirani wanda akwai mutanen da ba su san komai a game da ƴanci rani a ƙasashe daban-daban ba, amma suna ma irin kallon ba abin da zaka iya kai ko ba irin ci gaban da zaka iya ka samu game da rayuwanka. To kin ga wannan ba dadi a ce wanda ya kamata su taimaka ma suna ma wannan kallon, amma alhamdulillah dai tunda abubuwan da suke tunanin na mara kyau da zamu yi ba shi muka yi ba.
Alhamdulillah. Bayan kammala karatu ka fita daga gidan iyayenka da ake cewa foster care a Turanci, daga fara zaman kanka ta yaya kai rayuwa?
Farko dai abin da zan fara ce dai mutum ya kara godiya ka fito, Allah ya yi ka a musulmi kuma wanda yake da ilimin addini iya gwargwado kuma irin tarbiyyar da aka yi ma a gida. Amma gaskiya a ce matashi a garin nan shekara 18 ba mai gaya ma bari yi kaza kar ka yi kaza har ka kai matsayin da kai zaka tafiyar da rayuwanka akan hanya, akwai wuya wanda ba wani kusa da kai wanda zai irin dora ka akan layin da ya kamata. Amma alhamdulillah gaskiya rayuwar da nayi bayan na bar wannan gidan wata irin rayuwa ce mai ban tausayi, wanda zaka zo a lokacin ma banda ma takardun, saboda takardun zaman kasar da suka fara bani sannan na zo garin nan ta riga ta kare, na sake submitting, na yi applying su kara min har ya zo na fara college har ya zo suka ce min ba zan iya na ci gaba da wannan karatun ba saboda wai ban da passport na Birtaniya. To kuma su a yanayin Birtaniya in dai ka kai shekara 18 ka zama adult kenan yanda suke faɗa, ka girma kenan, komai za ka yi kai da kanka. To Allah da ikonsa wata jarabta ce wanda Allah ya ɗora ni, amma alhamdulillah dai gaskiya abin akwai wuya saboda na farko ba aiki kake ba, ba za ka kai aiki ba saboda ba ka da passport, na biyu karatu na zo na daina saboda ban da passport. A lokacin ina buga kwallo har aka zo aka ɗauke ni wani babban team na je Arsenal, na je West Ham, Chelsea, duk suka ce ai ban da passport ba za su iya su ɗauke ni ba. To na zo na zama kawai ina gida a abin da nake yi. To gaskiya na shiga wani irin kuncin rayuwa wanda sai dai kawai ka tashi ka yi addu'a ka yi sallah, har yakan kai lokacin da kai kanka kana gani kamar to addu'an nan kullun kana yi ma ina take zuwa ga ka ko sama da shekaru hudu fa rayuwa kenan, ba aiki ba komai saboda su ɗan immigration ana jira yaushe za su kula ka, yaushe zaka samu takardunka na zaman kasa, kuma gashi kai ka fito mutane na ma kallon ai kai rayuwanka kana rayuwa mai kyau kai karatu, amma kai kadan ka san abin da kake ciki. A abokanai na ina jin da nake da shi har na gama makaranta cikin duka abokanai na bai fi ko mutum uku ko hudu wanda suka san ga irin rayuwa ta yanda na fara anan garin ba. Kowa ya dauka irin ina da iyaye na anan garin ko kuma ina da family tare da ni, amma gaskiya ba rayuwa bace wanda ko maki na ba zan so ya irin wannan rayuwan ba, dan gaskiya wata irin rayuwa ce wanda kai kanka ma zaka zo kaga mai amfanin ma kana zaman duniya, tunda ba za ka yi kai abin da abokanan ka suke yi ba, kai gashi nan kullun cikin bacin rai saboda baka san ma me zai faru gobe ba, ba za ka iya kai planning a zan yi karatu zan je jami'a zan yi wannan aikin saboda ba ka da takardun zaman kasa. To haka aka yi ta wannan rayuwan dai, amma alhamdulillah dai Allah da ikonsa dai kwasan cikin wata rana bayan shekara hudu kuma sai suka bani takardun zaman kasa na, amma wannan shekara hudun nan kusan abin da Bature yake cewa waste of life, kamar a ce kana cikin prison ne tana nan karazube kawai dai kana tafiya ne baka san me zaka yi gobe ba, baka san me zaka yi biyu, kamar a ce bambanci na da dabu da wanda yake prison irin misalin da zan yi ba kawai shi dai bai da freedom an yawon inda zai je ne, ne ma haka nayi ta wannan rayuwar, sai dai kawai ka je masallaci. Allah ya sa na zo kuma na fara makarantar Muhammadiyya a wani masallaci shi ma nake zuwa inda nake sallah, haka nayi ta wannan rayuwar. Gaskiya na sha wuya saboda har yanzu a yau akwai wasu abubuwan da na fuskanta wanda sai dai kawai in bari a cikin zuciyata. Ina ƙara gode wa Allah dai irin matsayin da Allah ya kawo ni a nan duk da irin rayuwar da na yi a baya. Alhamdulillah.
Thank you.
da shakin Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Bari kuma mu koma wajen su Halima.
Shin ka taɓa yin mugun tunani akan rayuwarka a cikin shekaru hudu da kake hijiran a sabunta takardun zamanka na ɗan ƙasa?
Gaskiya kin san inda muka taso saboda addini ko al'adarmu komai sai a ce ma kai addu'a kai. In abu ne ma wanda ya kamata a ce ka je ka ga likita sai a ce ma kai addu'a. To amma da na zo garin nan da irin karatun da na yi da kuma ganin yanayin abubuwan da ya kamata, na zo na fuskanta cewa akwai wasu abubuwa a yau wanda nake gani kamar rayuwar da na yi a baya a ce na nemi taimakon da zai iya taimakawa irin misali na shiga irin wani yanayi wanda ake cewa depression. Kinga ban taba zuwa wai na cewa mutum wai ni I'm depressed ba, amma akwai lokacin da naji duniyan gaba daya ta ishe ni, naji duniyan gaba daya saboda ina rayuwa ne ba uwa ba uba ba dan uwa ba wani wanda zan iya in je wannan dan uwan babana ne ko wannan dan uwan ma ko wannan na san shi ta bangaren babu, ni kadai ne kawai nake. Har akwai lokutan da kawai zan je irin train station haka inda jiragen kasa ke bi, naji kaman kawai na jefa kaina kawai in rasa rayuwa ta, ni tafi mun makwanciyar hankali a wannan lokacin saboda na shiga wani kuncin rayuwa wanda ba na ma so a ce wai na tashi ma a raye saboda abin ya zo ya ishe ni. Amma to kinga irin ilimin da nake da shi yanzu na san wannan rayuwar da nayi kuma wannan kuncin duk cikin depression ne. Amma a lokacin ina yaro ban taba bude baki na ce wa mutum wai ni I'm depressed ba ko kuma I'm anxious irin abin da ake kira mental health a yanzu kenan, ban taba irin wannan maka sai dai kawai tunda ni na taso ne al'adan da komai kawai ka je kai ta addu'a to wani abin ba addu'a ce sanadar dindin addu'a alhamdulillah tana taimakawa, amma tunda shi ma Allah ya ce ka taimaki kanka ni ma sai in taimake ka. To a wannan lokacin ya kamata a ce irin na bude baki na gaya wa ɗan kusa da ni cewa ga fani fa yanda nake ji wanda za su iya su bani taimakon da ya kamata, amma komai shiru nake barin wa kaina nake. To kin ga irin wannan rayuwa wanda akwai wasu abubuwan da al'ada ko irin addinin mu zai ce kakkai magana wanda abin kuma ba haka bane, amma wannan lokacin gaskiya na ji kamar duniyar ta ishe ni
alhamdulillah. To menene ke dauke maka hankali daga irin wannan tunani?
Gaskiya akwai abubuwa kalilan wanda ke dauke ni daga cikin wannan tunanin. Na farko idan na fara irin wannan tunanin sai kuma in tuna irin wuyan da na sha har na zo garin nan har na kai matsayin da nake, gidan da na fito wanda suka taimaka mu su kuma ya za su ji a zo a ce yau bana raye saboda irin kuncin rayuwar da na shiga. Sa'annan kuma akwai mutane zuwa biyu zuwa uku wa'anda kullum suna yawan kirana ya kake kada fa ka karaya ka ci gaba kakka damu. To irin wannan mutanen da suka taimaka min yakan sa ni irin in canza tunanina. Wani zaman kuma kawai in sa kira'a in fara jin Qur'ani ko kuma in dauko Qur'ani in fara karantawa wanda zai dauke tunanina akan irin abubuwa haka. Sai kuma wani zaman kuma in ji shi kuma iyayena ya za su ji tunda an dauki shekaru da dama ba su san ma ya nake rayuwa ba ina nake. To irin wannan abubuwan ke canza tunanina wani zaman, amma kuma wani zaman sai dai ko in ce alhamdulillah da wani a yau mutum ya tambaye ni ya akai har ki kai matsayin da kake zai in ce kawai ikon Allah ne ba wai ko wani basira ta ko wani abu bane.
Barakallahu fikum. To bayan da ka samu takardinka menene matakin gaba da ka dauka a fuskar ko karatu neman aiki rayuwa?
Na kai wajen shekara 20 da samun takarduna ba 18 ba saboda sai da nayi shekara 20 sannan suka sake ba ni takarduna, amma bayan na samu takarduna alhamdulillah na ƙara karatu na je college na samu irin certificate da qualification daban-daban wanda saboda a wannan lokacin da nake daban da takardu ban iya komai daidai ina cikin wannan kuncin rayuwa na kan irin shiga cikin community haka anguwa haka ko wasu company irin in taimaka musu yi musu aiki kyauta ba tare da sun biya ni ba. To ina irin wannan ayyukan ba tare da sun biya ni ba, ni dai in samu abin da zan ke yi wanda ba kullun ya zama to ina gida ba. Wani zaman kuma wasu ne za su ce mu zo kai abu kaza na je na yi, wani zaman kuma da kyar ma zan je na yi sai sun ce min dole fa sai ka zo saboda har komai ya fita a raina. Amma ban san cewa wayannan abubuwan da na yi a baya wanda ba na san yi ma wasu daga su za su dawo su taimaka min a rayuwata ta yanzu ba, saboda ina samun takarduna wani Tottenham Football Club suka dauke ni aiki da su ina taimaka taimakawa matasa, nazo kuma nake taimakawa matasa daga yan shekara 16 zuwa 25 ina samun musu aiki, ina nuna musu muhimmancin zuwa karatu, idan suna wani rayuwa wanda ba su jin dadi, ina taimaka musu da har su zo su samu irin rayuwar da suke so. To har nazo nake aiki da office in Mayor of London, ina jin wanda ake a Najeriya za su kaman gwamna kenan. Har ta kai da mutane suka zo suka fara samun labari na cewa ai ga irin rayuwar da nayi, har na kai inda nake, sannan gidan radio ne irin ITV News BBC suka zo, kowa yana so ya ji labari na, ya akai na fara daga inda nake. To irin wannan abubuwan ne har Allah ya sa ya kawo ni matsayin da nake yau. Ni ma yau ina da company na You versus You wanda nake taimakawa matasa ɗan gudun hijira da kuma turawa da aka haifa anan, yanda su ma za su yi su daidaita rayuwarsu da su samu abin da suke so, wanda za su ke alfahari da shi.
Na'am, cikin shekarun nan biyar ku ta yaya kake daidaita al'amuran ka?
Gaskiya wannan tambayar da ke har yau har gobe akwai wanda suke mun irin waɗannan tambayoyin, wanda wani zubin ma zan ga wasu irin manya wa'inda ko ince sun kusa haifa na ko sun haife ni ba, kiji suna cewa cikin dariya ni fa ina ba su kunya, suka ce a cikin ino da shekaruna a ce har na samu na yi duka wa'innan abubuwan, wanda su har yanzu shekara 30-40 ba su yi ba. Sai dai ko ince musu ta rayuwa komai na Allah ne, kuma ni ƙar shekaruna 26 Allah ya taimake ni, iyalina, matata a lokacin da nake wannan rayuwar, anguwan mu daya musulma ce, har muka zo muka haɗu ta yana wani abokina, har Allah ya sa muka zo muka fara magana, Allah kuma yayi za su zama matata. To sai ta san irin rayuwar da nayi har na kai inda nake a duniya a yau, kuma duk ayyukan da nake yi a yau ni bana ganin sa kamar aiki ne kawai, saboda irin rayuwar da nayi da taimakon da aka min, har na kai inda nake, tunda na san ba basira na kadai ya kawo ni inda nake ba, ba wayo na kawai bane, mutane ne suka taimaka min. Shi yasa ni ma buri na shine in taimakawa umma musulmi, krista, matashi, dan cirani, kowa ga mutum da yana rayuwar da yake so yayi, ba yana cikin kunci ba, saboda na taba rayuwa cikin kunci, kuma rayuwa ce wacce ba ta da dadi. Shi yasa duka abubuwan da nake yi ina da lokacin yin su, kuma ina da masu taimaka min in ga na cimma buri na akan abubuwan da nake yi, kuma Allah da ikon sa, kuma sai in ga abun kawai kaman wasa, kuma ina samun nasara da cigaba daban-daban. Shi yasa kiga shekaran da ta ce ina jin ni ne dan Najeriya matashi na farko da na fara haduwa da Prince Charles a kasar Birtaniya, saboda sun gayyace ni game da irin tallafin da nake wa kasar Birtaniya a bangaren matasa. Tara na kawai suka kira ni, suka ce min muna so ka zo ofisin bankin Ingila za ka haɗu da wani, na ce musu ne kuma bankin Ingila ba zan haɗu da shi, suka ce min kakka da mu saboda tsaro ba za mu gaya ma ko wane ne ba. Bana mantawa a November ko na dauki kaina na sa suit ina na tafi, muna tsaye muna cikin magana, kawai naga wasu da kamera sun shigo ɗan gidan jaridu haka, can kawai sai naga mutum a gabana, na rasa me ma zan ce. Sai naga ai Prince Charles ne da matansa kawai sun zo, muka fara magana da shi abin kaman a cikin mafarki. Ban taɓa tunanin a rayuwata irin mutum kaman ni ne zan tsaya a irin gaban Prince Charles, mutumin da duniya gaba ɗaya sun san da shi, mutum ne daga gidan sarauta. Muka fara magana da shi, ya ce min you should be proud of yourself, da turanci. Ya ce min ne dan yana, nace ni dan arewa ne. Yace min ya sani, yace I know, nayi dariya. Yace sai kuma yace min saboda you guys are different, kaman ku daban ne a ƴan Najeriya. To a wannan lokacin na fi irin na education irin na faso in ganne, a ce min ba ni dan arewa ne kuma ni dan Najeriya ne. Wannan zama a kasar Turai ya sa na fahimci muhimmancin a ce kai dan arewa ne, saboda sun san mu da rikon amana da gaskiya da addini.
Barkan lafiya ku. A ƙarshe dai yaya kake gudanar da wannan ayyuka Najeriya, ta yaya ake tafiyar da shi a gurguje?
Alhamdulillah, kamar yadda na ce kamfani na anan sunan shi You versus You, sannan kuma a Najeriya muka bude You versus You Foundation. To anan muna da headquarter mu anan Kano. To alhamdulillah dai Allah da ikon sa na samu matasa waɗanda suna da burin su ga canji a cikin ƙasar mu ta Najeriya, ko kuma a cikin anguwan da suke. Muna da team kusan 20 wanda suke gudanar da abubuwa irin tallafin da muke yi a Najeriya, irin taimakawa marayu, gajiyayyu, mabukata, ko wanda suke asibiti. To duk akwai masu kula min da wannan, ni dai kawai ina nan ne, sai dai in kawo musu irin shawara in ce ga abin da nake so mu yi, ko kuma ga abin da ya kamata na yi, saboda duka wannan wannan shawara da nake kawo abubuwa ne waɗanda nake yi a nan ƙasar Turai kuma ina ganin ci gaban sa kuma nake me yasa a nan Najeriya ba za mu yi mu ba kuma alhamdulillah tunda muka fara ana samun ci gaba sosai kuma nan gaba ba da daɗewa ma za mu fara wani project na irin taimakawa matasa yanda ake hada takalmi wanda su ma za su zo su zama masu ayyukan kansu ba zauna gari kawai ba komai ba ko kuma ana dogaro da gwamnati
masha Allah kada da namijin kokarin gode da ba wannan kafa da ƙarshe wanda shawara zaka ba wa matasa
farko dai abin da zan ce shi wannan al'amari na ko a ce yau akwai matsala kaza matsala ko gwamnati ko wace kasa akwai ta ba Najeriya kadai ba dai kawai dai ta wata kasar ta fi ta wata kasar to idan kai matashi ne a Najeriya a yau shawaran da zan ba wa mutum shine yanayin da ka tsinci kanka ya zamanto kafin wani yayi ma tunanin cewa ci gaban kanka kai ka fara kanka tunanin ci gaban kanka saboda a ƙarshe shi yasa na ce you versus you kai da kanka ne ka san me ke damun ka saboda kafin wani ya zo ya taimake ka dole a ga kana taimakon kanka in ba ka karatu a yau akwai abubuwa da dama a Najeriya ma ko kuma a kusa da inda kake wanda zaka iya ka je ka ci gaba da ko sana'a ko wurin wani in ka je ka ce da Allah ina so in koyi wannan abin ya za a taimaka min ni ma naga na iya ba komai za mu zauna mu ce wai sai gwamnati ba akwai abubuwan da kai da kanka zaka iya ka je ka tashi ka je ka nima to idan kana irin wannan to kaga kai ma kana taimakawa kanka ne to a kwana a tashi sai ka tuntu kanka a cikin inda zaka zo kana aiki ma ko wani ya zo ya ce ma wani mun ga kana kokari zo kai abu kaza to ni irin wannan shawaran zan ba wa matashi a Najeriya ka zamanto mai zuciya wanda kana so ka ga canji dai a kanka
na'am barakallahu fiku mun gode kwarai da gaske Allah ya daɗa cakunga
jama'a abin da ya sauka kenan a jerin shirye-shiryen yau da gobe na wannan sati don haka anan ne zamu dasa aya yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su musamman ma Zahra Aminu Fage ta tana gabatarwa sai kuma Julie Levis Gresham da ta daidaita mana sauti kuma ta hada mana shirin baki ɗayan sa ni ce Amina Bahari Auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku ai hutun ƙarshen mako lafiya. I'm not afraid to be alone.